وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu kallon mu da sauraron mu wannan shine kasan na uku daga cikin jerin giyar karatutukan da lecture da muka sa wa taken karam bana maganin zoman bana wannan lecture ta uku ita ce ta ƙarshe insha Allah ba za ka wadatu ba sai ka samu lecture ta farko da ta biyu kuma duk abin da ke cikin wannan kasan din ba za ka iya hukunci da shi ba sai ka ji na bayan shi insha Allah yanzu da muke magana ranar Lahadi ce wadda ta daidai 11 ga watan Sha'ban hijira 1430 daidai da 2 ga watan August shekara ta 2009 jama'ar musulmi kun ji daga ƙarshe ƙarshe sai magana dangane da ina Muhammad Yusuf ya fara yada wannan da'awar ya fara yada wannan da'awar ne a masallacin Indimi masallacin da ke kan Dambuwa Road a cikin garin Maiduguri shine masallacin da Malam Ja'far yake karatuttukan Umdatul Ahkam da tafsiri da sauransu wannan yanayi ne ya ba Muhammad Yusuf damar ya samu kirkeken masallaci irin wannan masallacin ya fi girman masallacin Zaria din nan da ke na Alhaji Harun Danja katon masallaci ne ya aka kaman Muhammad Yusuf ya samu wannan masallacin ina malaman Maiduguri malaman Maiduguri Allah ya saka musu da alkhairi irin su Malam Abubakar Kyari da kuma Malam Ainihin Madu Mustafa da Malam Ali Mustafa da kuma Dattijan Arziki gurzon Ahlus Sunna Malam Abba Aji Malam Abba Aji bare muke hira da shi a Makka ko bare waccan yace yanzu shekarar shi 60 yana wa'azi zuwa bare kenan shekarar bare waccan zuwa yanzu ke shekarar shi 62 yana wa'azi naje haji lokacin ta hanyar jihar ainihin Maiduguri idan jama'an musulmi sun gane wannan waɗannan malamai ne wallahi wanda ko kana kin su sai ka yaba musu suna iyaka kokarin su wajen karantar da mutane dukansu ba Hausawa bane amma suna jin Hausa suna bayani suna karantarwa ba su gaza ba duk wanda yace sun gaza hasada yake ƙarya yake yi ni na san aikin su ɗaya daga cikin su sunan shi Malam Abubakar Bulugul Maram kun san me yasa ake ce mai Bulugul Maram duk inda ka ganshi makala yake da Bulugul Maram in ku biyu ya samu zai fara muku Bulugul Maram kosa kawai yanzu dubbar numa an kace kawai Sheikh Bulugul Maram kowa sani kawai mana shi kanshi Bulugul Maram din ya zama Sheikh Malam Abubakar Bulugul Maram wallahi bare bari ne amma Hausa suke ji gangariya su shiga ƙauyuka an ba kwa jin wani yare sai barbarci su juye su yi muku in ba kwa ji sai Hausa su juye su yi muku haka suke yada musulunci ko ina sai Allah ya ba Maiduguri wata daukaka ita ce kusan gaba ɗayan su a lokaci guda sai suka samu Jami'al Madina sai suka tafi ƙaro karatu wannan ƙaro karatu da suka tafi sai ba da yanayin da ba wani malami a cikin garin Maiduguri wanda ke wannan aiki musamman a wannan masallaci domin masallacin ya zama matasa matasa ne ke karantawa shigen waɗannan da na faɗi to duk sun tafi Jami'al Islamiyya a Madina Malam Abba Aji fa yana can masallacin shi a can gefe kuma kowa san hannu ɗaya ba ya daukan ɗaki sannan kuma tsarin da'awar ta sun so ga dattijo sai su buge tunani su ce wannan tunanin shi is an outdated tunani tunanin mutanen da ne dan haka duk dalibai sai su rena shi dan na taba samun Malam Abba Aji nace mishi Malam amma ba za ka yi wannan ba sai Malam Albani kuma kun gaya musu ba su ji ba balle mu abin da ya girin kenan yace kuma kun gaya musu balle mu a cikin su kuma akwai daliban shi masu dimbin yawa da suka bi wannan hayaniyar da'awar dan haka sai hikima yace ya daina musu magana sam game da abun wanda yake bukata ya zo wurin shi karatu ya zo shi baya magana su baya musu ya kyale su kawai a takaice Maiduguri kungiyar da take jama'a waɗannan malamai suna Jami'al Islamiyya sai zama masallacin Indimi ba kowa sai Muhammad Yusuf ya zo ya sanya karatun Sahihul Bukhari ya zo ya sanya tafsiri karatun Sahihul Bukhari sadda zai fara ya turo a samu mishi kasusuwan da nake a nan dandali da karatun da nake a muciya da tikaji na Bukhari da karatun da Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim ya fara a UK wa in ya saurara sai je yayi nashi abin ya gagara domin tambayar da ne a lokacin mu kuma kasar din wa muka saurara muka zo muke namu bai yiwa ka saurari karatu kawai a kasar ka je kai naka ya samu Malam Aminu Daurawa yace Malam Aminu Daurawa ya sa mishi kwanaki Malam Aminu Daurawa ya sa mai kwanakin a wata sai zo yana daukan karatu sai koma yace zai yi waɗannan maganganun da nake suna da saukin a fahimta ba tunda ina faɗin sunan mutane ina kuma me ina recording kuma ina cewa aje a same su Malami ne Daura ya sa mai lokaci yana zuwa kwana 1 2 3 shikenan ya daina sai muka ji kawai yana ta fito da manya manyan fatawoyi to lokacin da abu ya kamari wajen 2001-2002 waɗannan malaman sun dawo da'awa ta fara daidaituwa a cikin masallaci sai aka kore shi wannan shine abin da aka yi mai sai aka kore shi wannan kora da aka yi mai daga masallacin sai ta ƙara kulla kiyayya tsakanin shi da malaman an kore shi su kuma an ba su dama sai zo yana condemning ilmomin certificate da sauransu kaza kaza cewa su ba su je ko ina ba ba su karatu ko ina ba amma sun fi mai certificate din ya jawo aya tun da gardi ne ya haddace jawo aya dalibai su ta kirari suna cewa sai kai abin nan abin ya zama yan bishi kenan waɗannan al'amuran jama'a da suka faru su ne suka bashi yanayi wato atmosphere ta gyaru kamar yadda mawaki yake cewa wai dan akuya ne ko wane ne yana cewa daji ya koma nashi saboda ba giwa ba me ba zaki dan haka sai zama ba malamai sai ya samu wannan yanayin anan ne ya tafi sa wannan guba da aka kore sai koma cikin railway quarters din nan gidan surukin shi ne anan yake zaune ma'ana mahaifin matar shi dan na taɓa mishi wannan magana nace to ka ce aikin gwamnati ba kyau ya kake zaune cikin railway quarters sai ce ai gidan na surukin shi ya siya daga wurin railway ne to nan ma kaga a fiki an zo a dauko wata magana sai a dauko to amma aka Allah ya kiyaye to sannan jama'ar musulmi kun ji yadda al'amura dai suka faru to da al'amuran nan suka faru haka sai suka fara zakewa suka fara wuce iyaka kuma suka fara kai idda har suka kai a yanzu daga ƙarshe jama'a ko a nan Najeriya akwai waɗanda ke goyen bayan Muhammad Yusuf suna kare shi suna abin nan na'am akwai su akwai manya-manyan ƴan boko akwai manya-manyan lauyoyi da masu kuɗi da kristoci manya-manya gundun-gundun na kan duk ku kwantar da hankalinku duk zan faɗa kar kai wani ji tsoro mutumin farko da ya fara goyen bayan shi wanda a yanzu ya bar shi wannan dole mu yi adalci shine ainihin shi Alhaji Bello Damago wanda ya gina Islamic Learning Center ta Kaduna amma gaskiya sun dade a tare amma da ya ga barnar ta yi yawa yawan da ya kai ƴaƴan shi mai duguri domin a karantar da su Qur'ani a gidan Muhammad Yusuf ya ba da mota a rinka daukan su ana kai su makarantar boko Muhammad Yusuf ya ga zai yi tufka da warwara ya ce boko haram kuma ya ba da ƴaƴa a gidan shi a ga an fita da su an kai su boko sai ya ce ba zai ba to motar dama da ita ake wannan zirga-zirga da wasu ainihin abubuwa da ake yi ƙarshe sai me ya faru Malam Bello Damagun ya kwashe ƴaƴan shi ya kwace ainihin wannan mota. Dan haka samun gudunmawar da yake daga nan sai ya daina samun ta. Amma ba shakka Malam Bello Damagun ya ba da gudunmawa mai ƙarfi ta kuɗi da ɗiban ɗalibai a kai su Algeria domin karatu wadda ta juye ta zama training. Dai yayi jagorancin wannan. Na biyu sai manya-manyan kristocin kan sune Theophilus Danjuma da kuma Jerry Gana. Wannan abun bai bayyana ba da suna goyen bayan a ƙarƙashin ƙasa abun bai bayyana ba sai ƙarshen rikicin da aka yi kowa ya ki fitowa ya je ya yo belin shi sai ga su ƙarara su sun fito a lokacin ƙarara da suna amfani da wasu musulmi ne yaran su ƴan arewa suna taimaka mishi indirectly amma lokacin da ta rikice abu ya zama har shari'a ana zuwa ana sa labarai a gidan rediyon Najeriya Kaduna da gidajen rediyoyi ana cewa ana shari'ar wane da wane waɗannan mutane sai suka ki to a lokacin ne waɗannan suka bayyana ƙarara suka je suka yi karɓowa ta ƙarshe a wannan lokaci ne muka matsa bincike sai mu gano wace manufa suke so su yada ashe suna cimma wata manufa ne ta su a fakaice ita ce yazo ya ce boko ba kyau ƴan arewa suna ta barin boko su kuma dama kristocin arewacin Najeriya gaban su ya faɗi saboda an ga irin yadda ƴan arewan da ke kyamar boko suka fitanto boko to sai aka ji ga wani yana jawo ayoyi da hadisi yana faɗin manya-manyan tafai yana cewa boko ba kyau ashe wannan zai rusa arewa kenan nan da nan sai suka daure mishi gindi dan haka kun ji daga ciki akwai kristocin kan na arewacin Najeriya domin za su samu fa'ida kuma ba da juma ba za mu fitar muku da rahoton taron da suka yi yanzu suna celebrating akan an kashe waɗannan yaran ta murna saboda waɗannan yaran bayan sun bar bokon kuma an je an kashe su fiye da mutum 1000 waɗanda yara ne masu kaifin basira za ku yi mamaki wallahi kamar wancan da nake cewa dan gidan sakataren gwamnati jiha ina jin biological menene yake karanta biochemistry duk da ya dawo ya bar abin shi ma fa daga baya dan dama shi da na dubi idan shi nace kai kan ƙarya kake wannan zaka dawo cikin mu zaka yi boko yace ina karya ne, nace karya kake, muka yi raha haka, nace zaka dawo. Ya dawo rannan na shiga mai duguri na ganshi yayi rugujeje da teba, na tsikari cikin shi nace wannan ka ci haram, sai chakar maka lawo. Ashe tuni ya tuba ya koma sa sai yana bashi kwangila yana ci tuni haram da shiga shine. Na fatan mun gane tuni ya bar wannan abin jama'a, Allah ya kiyaye. Dan haka kun ji daga cikin irin nau'in mutanen, hanya ta biyu kenan da yake samun daurin gindi da goyen ba. Dan haka dinga aka daura Muhammad Yusuf fa za a fito da shi, kuma aka fito da shi cikin izza ake fito da shi. Wani lokacin da helicopter ake dauko shi daga Abuja, wani lokacin ticket za a bashi na jirgin sama, sai kana mamaki sai ga dan kwajajen yaro yaya haka sai zo mai duguri yana cewa mun je mun buga da manyan, balle kai dan karamin alhaki sas ce za mu kamo sas za a ga za ka ci yara suna takabbara. Wannan ba shi ne musulunci da Allah ya aiko annabi. Wannan fauza ce, wannan hayaniya ce, is out of line. Ba shi ne musulunci da Allah ya aiko annabi da shi ba. Mu kuma muna son mu kwaikwaye annabi ne akan komai nashi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saboda haka jama'ar musulmi kun ji yadda hanya ta biyu take, hanya ta uku ita ce tara kuɗi. Yana sa ana tara mishi kuɗi daga ƙarshe ƙarshen nan, ai kuɗi yasa aka tara. Duk wanda yake bin shi sawa aka yi sayar da komai. Jiya ma ake ba labarin wani wanda ɗalibin mu ne nan daga garin Argungun Kebbi State, har garin ne yake zuwa da shi ake zama nan ana karatu. Wannan da'awar ta fisge shi, biya sai da littafin shi, yanzu ana ga yana daga cikin waɗanda aka kashe, ya tafi can. Haka suka ɗibi jiki daga ko ina, suka sayar da gidaje da komai, saboda sun tafi ne in ma nasara, in aka yi nasara kowa zai koma garin su zai zama gwamna. To jiya sufaha'ul ahlam, ko kuma in ta rikice can kawai aka ci, to shikenan kowa ya samu darul hijira, za a yi recovering, za a mai mishi duk abin da ya asara. Na ɗaya kenan kun ji dalilin taruwar su. Na biyu shine za a yi by crossing wajen operation, sai a ɗibo 'yan birnin Kebbi sai a kai su Kaduna, sai su kashe malaman da ake so su kashe a Kaduna ta hanyar jagorancin mutum ɗaya ɗan Kaduna wanda zai ce ga wane da wane, ga wane, ga gidan wane da wane. Wannan fikra zakzakiya ce, zazzakiya koyar da ita a nan ƙasar. Wannan na daga cikin dalilan tattaruwarsu a can Maiduguri. Dan haka duk inda ka san wani ɗan Boko Haram yanzu kusa da kai, za ka je ka samu sun ainihin taro a can. Kusan wata guda da ya wuce mun buga da wasu, har sai da muka kai wajen awa biyar a Abuja. Nufawa ne 'yan garin Bidda, na zaunar da suna ce musu amma wannan ya saba manhajinmu na Ahlus Sunna, suna kawo aya, je wannan aya ba ma'anarta kenan ba, ka zo mu koya ma ilimin tafsiri. Bayan mun gama wannan magana, jiya a Kaduna nake tambayar wani dan Bidda, na ce yana da labarin su ma sun tafi, aka ce ɗaya daga cikinsu da ya tafi yana can Maiduguri. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Kun ji hanya ta biyu ita ce suna tara mai kuɗi. To waɗannan kuɗi da ake tara, wannan kuɗi da aka tara na ƙarshe shi ne suka kai wajen miliyan 74 zuwa da 7. Ba dan komi ba, dan ayi me, don a sai makamai da magunguna da sauran abubuwan da za a yi treating da kuma biyan bukatu na jihadi da aka ce ainihin wai za a yi. Sai kuma samar da manya-manyan makamai. Samar da manya-manyan makamai wannan abu ne mai sauki. A yau ƙungiyar Jabha sunanta kenan ta Algeria din, domin haka suke ta canjin sunaye. Wata ran suce su ne Shabab, wata ran suce su ne Salafiyatul Jihad, wata ran suce su ne 'yan Jabha, sunaye daban-daban. Ana nan 'yan Jabha din nan sai suka haɗu da shi, sai suka fara turo makamai. Ta yaya ake turo makaman? Makaman ana shigo da su ta Nijar ne, saboda faɗin bodar Nijar ya yi yawa. Yawan da yake mutanen ƙasar da gwamnatin ƙasar ba sa iya controlling abin. Najeriya ma gashi akwai wuraren da za ka iya shigowa da mota ko da wani abu balle. Sannan akwai route da aka sani tun hanyar iyaye da kakanni, ana shigo da dabinai sai su jibgo makamai masu girma, masu yawa akan ainihin raƙumi, sai su lullube su da sunan dabino ne, sai su sa amawali. Custom da immigration na Najeriya sun san wannan tun iyaye da kakanni, don haka buzaye sun zo wucewa da raƙuman su ba wanda ke kula su. Su ne suka zo lokacin da aka kashe Malam Jafar, aka ce wasu mutane sun zo bindiga bata cin su, suna bacewa, sun zo da ina suka zama makaman sun bace ba san da suka yi ba. 'Yan Jabha ne daga Algeria suka zo, kuma route din da suka biyo kenan na wannan masu kawo dabino. Saboda haka hanyoyin da aka rinka bi ana kawo makamai kenan, sai kuma hanyoyin ɗibo kuɗi. Ana jibga kuɗi a cikin account din su Muhammad Yusuf, kuɗin da yake suna ainihin fitowa daga can, waɗanda ana cirewa ana ainihin siyan makamai da su a wannan ƙasa da makamantansu. Sannan daga cikin hanyoyin akwai haɗa makamai ta hanyar gargajiya, wadda yake sananniyar aba ce, wannan kuma ga sunan bindigogin toka da ainihin bamabamai da ake hadawa da Boris da bamabamai da ake hadawa da lemon ainihin tsami. Waɗannan hanyoyin jama'a su ne hanyoyin da ainihin ake samun kuɗi na goyon bayan wannan ainihin tafiya. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To yayin da ka ji wannan sai a ce to yanzu ya jama'ar musulmi mecece manufar shi ta wannan wata din nan, kamar yadda nace waɗannan abubuwan da suka faru wato sun faru mushi ne tsautsayi ne ba haka yaso su faru ba. Bam ya buga ya tashi a biyu cikin jihar Borno, Southern Borno, mana kudancin Borno, wannan sai ya tona asiri. Bam ya sake tashi, bam din ba an buga shi bane, ba an je dana shi bane, ana kokarin hada shi ne da yadda za a bi strategically, za a kekkewaye wasu wurare a cikin Borno da ina duk sun yi mapping abin yadda kawai aka sassa lokaci guda sai dai a ji bamabamai suna ta tashi a Maiduguri, an rude su kuma sun yi shirin taking over, kuma SSS duk sun san wannan. Kuma ina tabbatar muku kalima ta adalci shine a karan farko lokacin da na yabawa SSS sun yi aikin da ya kamata tun daga teburan su na Maiduguri har zuwa Abuja, innama ina matsalar ta rinka faruwa shine interje presidency ko shugaban su ranna yayi magana a senate ya je ya zauna, me yasa kaza yake duk abubuwan da ke faruwa ana turo mana mu zo mu hada da namu reporter mu tura takarda kaza gata daga gari kaza daga wuri kaza gata mu wanda muka yi attachin sai mika musu gashi kaza. To amma menene presidency ba ta responding? Wannan shine Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Idan kun fahimci wannan, to kun ji yadda suka tsara za su yi wannan aikin nasu, in sun kashe malaman da ke raddi gare su da waɗanda suka ce cikin su suka yi sun yi ridda ko to suka ce sai kuma su zo sai su fara ainihin operation na kifar da gwamnati. Sai suka ce strategically akwai wurare, amma daga cikin wuraren akwai points na police station, akwai kuma barikokin sojoji da makamantansu, duk waɗannan su ne ainihin shirye-shiryensu. Daga ƙarshe tambayar da na ainihin kwararo ita ce me, ko akwai alaka tsakanin Muhammad Yusuf da Zazzaki? Na'am, Muhammad Yusuf tsohon dan Zazzaki ne, tsohon dan Zazzakiya ne, kuma mabiyin wannan tafiya ne. A yanzu ko akwai alaka? A yanzu babu wata alaka, sai dai alakar aiki. Kasance wancan zaman da ya tare da shi ya dauki ire-iren waɗannan tunaninnika, shine tara makamai kai farmaki ga musulmi da makamantansu, kamar yadda su Zazzakin su kuma suke da cikakken goyen baya daga kungiyar Hizbul Ba'si, wadda ita wato kungiyar Hizbullahi ta kasar ainihin Lubnan, wadda take diban su tana training din su game da harkokin soja kuma tana tara musu makamai. Sai ran da bayani ya kama su kuma zamu faɗi yadda route din makaman su yake shigowa Najeriya. Amma dai tambari yabo shine commissioner yan sanda na nan jihar Kaduna ya tona asiran wasu makamai da Zazzaki ke tarawa a nan wajen gabashin garin Zaria, amma a lokacin nan ba wani mataki da muka sake jin an dauka akan haka. To wannan dai yana daga cikin ainihin abubuwan da suke alakanta su, shine suna da alakar aiki iri daya, shine kashe malamai musulmi da kashe waɗanda suka fita cikin su suke musu raddi, sannan da kokarin kai farmaki zuwa ga ainihin gwamnatoci mafi kusa da ainihin wakilansu. Ya rage mecece shawararmu ga gwamnati? Shawararmu ga gwamnati ita ce zaluncin da take game da demokuraɗiyya da ta dabbaka wa mutane lallai ne ta cire shi. A samar da abin da ya dace da wannan yanki namu wanda shine dama aka samu shine shari'a. Shawara ta biyu, idan suna ganin cewa yin haka zai wahalar da su a karan farko, na'am, su bi matakai na fara dabbaka adalci a cikin abin da suke yi. Su daina kakabawa mutane irin al'ummar da ba sa so. Misali yanzu mu yan sabon gar local government aka dauko mata aka kakaba mana dole ita ce za ta zama wakiliyar mu a jiha. Muka fito muka zauna da su manyan asirrance mu da su, muka ce musu ba ma so dan abin ya saba wa addinin mu da al'adar mu. Shin PDP nan ba ta da wani da na gari ne namiji wanda ya fito daga sabon gar local government wanda za a sa? Aka ce ai sharadin PDP ne a samu wasu mata su zama suna da rike da wasu mukamai. Nan take muka ba su shawara, me yasa ba za a kai wannan al'ada muguwa ta PDP a kai ta zuwa ga arnan kudancin Zaria ba? wadda za ta dace da su. Mu kuma a dubi me ya dace da addininmu da al'adarmu, a sa mana mun yadda daram dam dam mu MPDT ne ba ja da baya, sai dai in taimaka zafi kai ka fita. Ku ji wannan ba wasa muke ba, kuma nan ba campaign nake ba, ina faɗin gaskiya ne. Amma ba mu yadda da zaluncin da ake ba, don haka matakin da ke jan wasu su zo suna da'awa muguwa irin ta su Muhammad Yusuf shine me, shine a samu zalunci da ake yi a wajen tsaye da ɗan takara. Don haka ba PDP ba, har kowa ya sani, ba za mu yadda mu yanzu a tsaye da mace a 2011 a wannan constituency namu, ba za mu kai gwauro mu kai mari kamar yadda muka ce mu rubuta mu je mu yi bayani, kuma mu ce wa jama'a kada ku zabe ta karara. Haka muka yi wancan lokacin, kuma haka za mu ci gaba da yi. SS da suka ce wai mu daina sa baki game da harkar siyasa, wannan munafunci ne. Su da suka ce muku ku gaya mana haka, ba su ne suka zo suke neman mu mu ce kuma a zabe su ba, wato za su maida mu yaran su wanda suke so mu zaba. In muka yadda muka ce a zabu wannan, to nan SS ba za su shigo ba. Amma wanda ba sa so, in muka ce kada a zaba, wato su suke da tahakkumi a cikin kwakwalanmu. Mu ba yayansu bane, mu kuma ba yaransu bane, ba kannansu bane. Mu PDP member ne masu zaman kansu registered. Ku kiyaye wannan jama'a, ina da register ta ta Abuja, Wuse 2 nake, annan ne constituency na PDP register. Nan Sabon Garin nazo ma nazo kauye ne, saboda haka PDP ta cance ma ta asalin. Dan haka maganar cewa zalunci da ainihin wato ake yi dangane da abin da ya shafi al'amuran zabe, lallai gwamnati muna ba ta shawara ta gyara murdiya ta zabe da ake yi, da kuma me da danniya ta kujera, duk a daina wannan, domin su Muhammad Yusuf da makamantansu da irin wannan suke kafa hujja, kuma matasa dole su gamsu. Kuma kai ba yadda za ka iya gamsar da matasan nan cewa abin ba daidai ba ne, don me? Don ya tabbata an zalunci mutane. Don haka gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatin jihohi da na ƙananan hukumomi su suke shimfiɗa platform, su suke shimfiɗa wadda duk wanda ya zo da muguwar da'awa irin wannan sai ta karɓu. Dole a gyara wannan zaluncin a siyasance, dole kuma a gyara zalunci na tattali. Matasanmu suna zaune ba su da aikin yi, matasanmu suna zaune an rufe jami'o'i, matasanmu sun zauna, yan siyasa suna jiran 2011 ta yi su zo su rarraba musu abin da za su raba musu, in bukata ta yi su wuce Kaduna da Abuja. Don haka muna ba gwamnati shawara akan waɗannan abubuwan. Na biyu, gwamnati katte tunanin mayar da malamai yaranta. Malamai ba yaranta bane. Mafi munin halin da malamai za su samu kansu da gwamnati su ne me, su zama abokan aiki tare da ita. Amma mafi ingancin hali su ne su zama malamai, su ne suke da cikakkiyar magana akan gwamnati, don su suna magana da magana Allah ne, a wurin Allah da kuma wurin wa, da wurin jama'a. In ta ɓaci malamai yake cewa ku gaya wa Allah, ko ba su gwamnati take aike ba, ku je ku gaya Allah, ku ne fadawan shi. Ba su ake aike ba, su ake aike malamai, su ake cewa da Allah ku zo ku gaya mutane kaza. Haka ne ko ba haka ba? Ashe ya kamata gwamnati ta maida malaman nan su zama yaranta, ya kamata akalla ta maida su abokan aiki. Ma'anar wannan magana ita ce malamai su zama suna da muhimmanci, ba wai kawai yanzu azumi yayi ana daukan suna warin baki ne, suna yunwa a kawo geran kunu a rarraba musu ba. A dauke su a matsayin official mutane waɗanda suke da daraja, ba kuma wai wata onda, wata kungiya religious affairs ko makamantan haka ba. Kowane malami ya zama matsayin shi, inda ya kai malami ya zama matsayin parastatal ne, wato matsayin wata karamar ma'aikata ce shi kanshi, yadda zai rinka answering to the governor directly ko shugaban kasa. Domin me? Domin ya rinka ba da shawarwari, yana nusarwa akan haka. Ya kai ne in faɗi wannan maganar gata. Kun san cewa lokacin da fitinan nan ta zo Kaduna, sai da na nemi appointment na je na zauna da ainihin gwamnan Kaduna, na ce mishi ranka ya dade ga wata fitina da ta zo wadda take karo da ajandar karantar da ilimi. Ana sa yaranmu suna barin makarantu, me yasa ba za a nemi mu zo mu yi shiri a gidan radio mu wayarwa da matasa kai akan hadarin wannan da'awar ba? Ba wani mataki za a dauka na karfi akan su ba, a nuna musu wannan abun ba daidai bane. A yi amfani da gwamnati, a kira waɗannan da suke wannan maganar, a zo a zauna da su a tattauna me yasa aka nemi haka ya faru da gwamnati. Don wannan abu ne wanda yake bukatar sai an samu karfi na taimakon media, kafofin yada labarai, karfin wuraren zama, karfin taimakawa da yadda za a kai ga yadda za a tattauna don ba zama ne na kwana ɗaya ba. Waɗannan da ake cewa malamai sun ɗibo waɗannan littafan, mu zo mu zauna mu gaya musu sirrin da ke cikin waɗannan littafan, ba abin da suka ɗauka ba. Amma kun san me gwamna ya ce? Cewa ya waɗannan yara ne suke da tunani malam kuna da hikimomin wa'azi, ku yi ƙoƙari ku wayar da kansu. Wannan duk fitina ce, sai na ga bai ɗauki abin yadda ni na san shi ba. Irin bayanan da yake ne. Ban gaji ba fa a wannan ranar da na fito daga government house, kun sai na tafi gidan shugaban rediyon Najeriya Kaduna na tafi. Na je na same shi na ce ga saƙon da nake tafi da shi. Sai da na kai awa uku muna hira akan magana. Ya karɓi maganar da muhimmanci amma shi kuma ya yi alƙawari akan a yi wani shiri na musamman wanda za a faɗakar, kuma a ba da dama, wadatacciyar dama na a tattauna da mutane. Amma kamar yadda ya ce sai ya shagalta bayan na tafi. Na rasa yanzu menene abin yi, menene ya kamata a yi game da wannan matsalar. Sai na ce to abin da ya dace yanzu shi ne mu fito mu rinka bayyana abin nan ƙarara a wuraren karatutuka wanda da ba ma bayyanawa ƙarara. Da muna takaituwa ne ga yi musu nasiha kawai. To amma tunda gwamnati bata bada midiyar ta ba, masu radio basu bada midiyar su ba, bari mu zo. Shi yasa wannan minbarin nazo na rinka bayanin wannan aqida. A Kaduna inda nake karantar da ɗalibai ku samu kasusuwa na guda biyar na karatun risala da ne musu, sai da na tsaya ne wa mata cikakken sharhi game da wannan aqida. A ran da zan yi sai da na tattaro mazan makarantar suka zauna a waje, na sa musu loudspeaker suka ji. Wannan shine abin da zan iya a matsayin mai da'awa talaka kawai. Kuma la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha illa wus'aha. Sai abin da Allah ya bani kawai shi zan iya, sai abin da. To wannan sai yasa sai na lura gwamnatocinmu ba a shirye suke game da su kare hadarin da ke tinkaran mu ba, ba kuma a shirye suke game da abin da zai wayar da kai ba. Wannan na faɗi wannan magana ne domin a gyara abin da zai biyo baya. Don haka lallai muna bayo hukuma shawara akan ta ɗauki matakai dangane da abin da ya kai ire-iren waɗannan abubuwa na bayani. Ku gamsu, gaskiya mu ba so muke a yaƙe su ba, dai ba yaƙi suka kawo ba. Ni dinnan ina tabbatar muku da cewa ina da matasa waɗanda za a iya zaunar da su iya fuskantar su a kowane gari. So da haka ba ƙarfi za a nuna ba, domin ƙarfin ba shi ne matakin farko ba. Sayyidina Ali da suka zo da wannan abun, su 6,000 ne suka ware a wani gida, mun faɗa muku, suka je suka ce ya kafirta kaza. Ibn Abbas aka tura da mutum nawa? Ibn Abbas ya fito da mutum 4,000. Saura 2,000? Saura 2,000 su ne suka tsaya har aka buga da su da Sayyidina Ali a Nahrawan a nan Iraki. Ashe in mun zauna da su yanzu zaman nawa da su fa jama'a, kusan in naje Maiduguri aka zauna aka yi hayaniya aka kafirta ni aka zage ni aka ɗauki zafi, kai in ka gani ma ka ce ba albanin da ka sani ba ne wanda yake ta farfasa. Saboda fage ne na da'awa a nan. Likitan mahaukaci, in ya zama mahaukaci sai a je a nemo likitan mahaukaci a kansu gaba ɗaya. Kawai haka na ɗauke su. Waɗannan is a mad dog, mahaukacin kare ne. Ka zo za ka yi mishi allura a matsayinka na veterinary doctor, sai ya cije ka, kai ma sai ka cije shi. Sai a je a nemo likitan mahaukata na mutane da na kare. Da haka sai mu zauna da su mu faɗa mu faɗa. Wallahi lokacin sai na dawo Maiduguri sai ku ga wanda ya taho a tafarfasa, sai ka ji ya zo aka rawakan Allah alaikum. Wallahi sai dai a yafe mana, ka ai ni ban san abin da ya shiga kaina ba lokacin nan. Ka ai malam, ka Allah ya saka muku da alkhairi jihadin da kuke karantarwa da kuke, ka ai wannan bata ne mun gane kaza kaza, haka suka yi ta yi. Duk sanda na shiga sai an samu wani, da na shiga sai na samu sabuwar shubha. Da na samu sabuwar shubha ni kuma dama na shirya, sai in ce ƙarya ce ga bayani akan kaza. Sai in ce in kuma kuna ga ba haka ba, ku karanta kaza, ku nemi kaza, ku kawo kaza, ku kawo kaza. Wani ya tashi ya ce ƙarya ne kaza kaza, references din da na bayar da na tafi in yaji ya duba, sai je kai wa malamin, sai malamin ya ce gaskiya ne amma a ɗan tsaya tukuna. Sai ta waye. Ashe in da mun samu zama da su, ashe da za a gyara da yawa daga cikinsu. Misali, an buɗe wani library a Maiduguri, aka gayyato lecturori daga library menene department na University of Maiduguri. Ni kuma sai na zo ne amfani da wannan dama, suka bani ne musu lecture akan amfani da electronic library a zamanance, library da ke kan internet, library da ke kan computer. lazo har na gama lecture ma professors ne ga suna a zaune da doctors a bayana, har wani doctor na library science HOD ina zama ya ce well done doctor, well done. Na ce mishi a ranka ya dade ba doctor, ya ce a wa kun zan kwai kuna da dan tawali. Na ce a wannan lecture da nayi akwai yaron da ya zo wurin ne da zafin ra'ayi, dan kafin a fara wa'azin ya rubuto takarda ta zagi, kafin a fara ma ya rubuto takardar zagi. Ana idar da lecturer, uban shi lecturer ne mutumin Jimeta Ayola, sai ya ce wallahi baba na tuba. Yace a wane me ka tuba? Yace na tuba daga bin Muhammad Yusuf. Yace a a ni ban karbi tuban ka ba dai, ka zo yaudara ta ka tafi dai, ka ce ni kafiri ne ka tafi. Yace a a wallahi baba na tuba. Yace in dai malamai suna karatun boko nan har suna lecture akan internet, yace dole zan yi karatun boko. Yace a ni kam bazan karbi. Sai da ya hada da matar uban, ita ta san ne, sai ta bugo min waya, gafa matsala gashi gashi. Nace su zo su same ni, suka zo suka same ni a masauki, muka zauna da uban da yaron da kaza kaza. Ce to jiya, yace to an je university ne, an ta kawo ayoyi gaba daya, ana ta kawo ayoyi cewa boko ba kyau, shine kawai suka bari. Ka gani, shi bai san ayoyin ba. Ayoyin da aka sauka Annabi Muhammadu ne, duk da haka Annabi ya tura aka je aka yi bokon ya ketare ayoyin, koko wasu ayoyi ne da aka sauka da Muhammadu Yusuf bai sani ba. Shi dai an ce shi ya sa ya bari. Yaron nan dai a takaice yanzu yana final year a nan university Maiduguri. To haka duk sanda na je zan shiga nan cikin university. Wasu suna nan sun bar da awar amma suna nan a cikin university. In muka je an gama wa'azi, wani ma hakku tufo zai kawo min a kafada ya buge ni. Zan ce ba komai. Kin kana son boxing mu hadu bayan gari. Amma nan wurin wa'azi ne. Haka fa. To dan haka nan ita hukuma tana zargin mu. Malaman gari na zargin mu. Su kuma nan suna kafirta mu. Amma tunda mun san Allah muke wa aikin ba komai insha Allah. Muna ba da shawara ga ahlus sunna, musamman kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna, ku bi masallatan ku da makarantun islamiya na mata da yara. Ku yi check and balance na dukkan malaman ku dake Najeriya, domin wannan aqidar nan tafi harsa, nan tafi harara, saboda an yaudari malaman ku, domin ku dama da kuka zo ɗan kungiyar izala ba ku yi kaidi ba cewa kuka yi kuna bin Qur'ani da hadisi, ba ku ce alaman hajji salaf ba. Da haka in aka je aka kawo Qur'ani da hadisi, sai malaman islamiya ku duk sai su bi. Da haka malaman islamiyoyi na Najeriya da yawa na kungiyar izala an ja su da yawa, musamman kungiyar izala bangaren Kaduna na su malam Yusuf Sambo. Da haka malam Abubakar Ikra da malam Yusuf Sambo, ku je ku yi balance check and balance na bangaren kungiyar ku. An kwashi jama'a ku da yawa, waɗanda wasu da yawa an karkashe su da makamantan haka. Sannan sun ɗiban muku mata ƴan islamiya da ƴan mata da yaudara cewa za a je Maiduguri lecture ko ƙaro ilimi. An kakkashe wasu mata da yawa, wasu sun fita da gudu, sun fita suna Allah ya isa akan ba su san dalilin da aka kawo su ba, an je an tara su a wasu gidaje. Lallai muna ba da wannan shawara. Sannan muna ba da kyakkyawar shawara, malaman isala lallai ku ɗauki mataki cikakke don kariya. Matakin kuma ya fi ƙarfin ƴan agaji, domin kuna daga cikin target ɗin su Muhammad Yusuf, limamin masallacin Gwallaga na Bauchi Dattijo Mala Ibrahim, sai da suka ainihin hare shi, suka yi saitin shi za su harbe shi da bindiga. Sai ɗaya ya ce su saurara, lokaci bai ba ya fito sallah asuba yana tsaye kofar gidan shi. Sai daga baya driver da suka ɗauka da ya ga haka da ya shiru yana dawowa ya ga liman, sannan aka sa ƴan agaji. To abin ya wuce ƴan agaji fa, mun yana buƙatar horarru horarru ne. Lallai muna ba da wannan ainihin shawara ga kungiyar izala da kuma sauran jama'ar ahlus sunna baki daya. Sannan muna ainihin ba da shawara ta musamman ga al'ummar musulmin ƙasar nan gaba daya. Saboda al'amarin za ku yi mamaki, wato akwai wasu ƴan shi'a da suka ce sun bar da awar zazzaki ƴan 94-95, mafi yawancinsu sun koma sun bi wannan da'awar. Ina son ku san haka, a halin suna nan sun zankame a cikin masallatan ƴan ɗariƙa, mu dai ba su dawo cikinmu ba, suna ƙyamatar mu ƴan izalanmu da ƴan salafiyanmu. Sai suka koma wurin ƴan ɗariƙa, ba sa shi'a amma ba ɗariƙa suke ba, sannan su kuma ba sa izala ba sa salafiya. Sai suka zauna, galibin su sun fi danganta kansu ga tajdid ko kuma su zauna silent shiru. To waɗannan da yawa sun bi wannan da'awar, waɗanda da yawancinsu a Kaduna da wasu wurare Zamfara da makamantansu suna can Maiduguri, wasu an kashe su, wasu kuma ainihin an kama su, wasu ma ainihin an kama su a hanyoyi ne aka kakkashe su a garin Wudil da makamantansu. To muna ainihin ba da wannan shawarar ga ainihin ƴan ɗariƙa da ƴan Tijjaniya da ƴan ainihin fitiyano da ainihin makamantansu. Sannan daga ƙarshe, lallai muna ainihin ba da shawara ta musamman ga ɗaliban ilimi masu neman ilimi. dalibai zafin son addini ba nan take ba, duka mu mun tashi muna da zafin son addini don siffa ce galibi wadda ta lazimci matasa, saboda yana da lafiya, yana da karfin fahimta, bai da mata, bai da da, bai da nauyi. Me yake gani dan ta kare ai gobara? In bala'i ya tashi, in ya samu ya bi ta hayin ojo da kafa yadda razabi, zai samu mota ya haye. Bai da kowa a garin. A ƙarƙashin haka suna da kishin addini, suna da so, suna da kaza. Muna ba ku shawara, zafin kan addini ba za ta yiwu ba kadai, sai ka koyi ilimi a hannun malamai. Sannan ba a littafi ba. Sannan duk abin da ka gani a wani littafi ya daure maka kai, ka je wurin malamin da ya sani, koda ba malamin ka bane, koda kana ga kana kyamar shi, ka nemi yadda zai biya sa maka lokaci, ba lallai ya zama a yadda kake so ko inda kake so ba, domin kai kake neman fahimta. Yayi maka bayanin wannan littafi ko wannan abu. Wannan yazo cikin Sahihu Muslim, a yanda aqida kadariyanci tazo kasar Iraq, cewa ƙarya ne Allah bai san abin da za a yi gobe ba. Wannan aqida ce ta jahamawa da kadariya, da tazo sai wasu dalibai cikin tabi'ai suka ce to su basu san kan wannan aqida ba, me ya kamata su yi? Bari su ainihin tafi aikin hajji dan su haɗu da sahabbai su yi musu bayani. Suna tahowa ku, sai suka haɗu da Abdullahi dan Umar. Abdullahi dan Umar ya musu bayani shine sababin zuwan hadisi na biyu na cikin 40 hadisi, ka karanta shi cikin Sahihu Muslim. Na ba ku shawara, idan aqida ta shigo, ku rinka samun waɗanda za su yi muku bayanai. Ko da yake malaman mu na Najeriya, Allah ya kiyaye, sun taskance kansu daga matasa, suna ganin cewa matasan in zafin kai ne. Na'am suna da zafin kai, matasan suna da rashin kunya, na'am da yawancin suna da wannan sifa. Amma su ko malaman sun manta cewa wajibi ne akan su yi saitin su. Ina ce da wannan rashin kunya da rashin mutunci da menene Malam Abubakar Gumidi ya biya gyara matasan Najeriya? Tambayi Malam Aliyu Tukurtukur kaje a makarantar GSS ta Funtuwa, me ya taba Malam Abubakar Gumi? A idan Malam Abubakar Gumi ya je cicci zarafin shi, amma yanzu ba zai yadda ya haka ba, don me Malam Abubakar Gumi yayi hakuri ya ba su shawarwari? Ka saurari Malam Abubakar Gumi, kana jin kasar me yake faruwa? Akwai wani mai zafin kai wanda yanzu yana can ya tafi. Tun a lokacin Malam Abubakar Gumi, Malam Abubakar Gumi ya karanto wani abu mai zafi, sai ce ina Abdul Malik, ina Abdul Malik, sai ce to Abdul Malik ka ji yadda ake, dan haka kai hakuri, za a yi nasara. Abdul Malik din nan an daure shi tare da zazzaki, ya fi daurin goro, ya bar shi ai ya dawo yana noman shi, yana zaune yana kaza kaza kaza, yanzu ya sake bi, ya kada wannan da'awar, yana mai duguri. Wallahu alam da halin da yake ciki. Duk da irin wannan zafin nasu da komai, Malam Abubakar Gumi ya ta hakuri. Na gaya muku a majalisa a falon Malam Abubakar Gumi aka kai fatawar za a iya karban aure in an daura da Salatul Fatima. Malam Abubakar Gumi ya ce eh, fatawar ba ta yi wani dan izala dadi ba, dan Salatul Fatima ganin ta ake kamar bomb ne, to bomb a riga. Amma ya aka yi, tunda an yadda malami ne, daga baya da muka karatu sai muka gane eh, ba Salatul Fatima ko Bible aka karanta wurin aure ba komai, don in aka ce na baka na karba, aure yayi. Duk abin da aka karanta bai da tasiri game da lalacewar auren. To amma kaga sai da muka yi hakuri, duk da bamu so abin ba, amma da yake shi malami ne, kenan ashe a matsayinka na dalibi sai ka ba malami darajar shi, sannan sai ka nemi shi malamin, shi ne zai baka lokaci da inda da sadda da yadda za a sadu, ba wai kai ne za ka yi determining cewa dole ga yadda kake so ba. Sannan na biyu, dalibai ku ji tsoron Allah, saboda a garin ku ko a anguwar ku kana da matsala da wani malami, ba dalili bane akan to bari ka je ka gayyato wata da'awa, dan kamar yadda na gaya muku a nan Zaria, akwai waɗanda suke da grudges, suke da matsala da wannan da'awar. Nace suke da matsala da wannan da'awar, ba ita da'awar ce take da matsala da su ba, domin ita da'awar a buɗe take, makaranta ce aka kafa, aka ce duk wanda yake so ya zo, wanda ya zo aka dauke shi, wanda bai zo ba ba a dauke shi ba. Daga baya Allah madaukakin sarki ya albarkaci abin da ake gani ba zai kai ko ina ba, sai kuma kowa ya zo ya ce ina son shigowa, sai aka ce a ai kuma babu wuri, saboda ba makaranta ce ta gwamnati ba, yanzu ma ake gina makarantar. In an gina makarantar za a ci gaba da daukan dalibai. Wani sai suka maida abin ya zama me, ya zama musu dalilin gaba da cewa to sai sun rusa da'awar. Dan haka duk wani da suka ji ya fito a wani gari da kowace irin da'awa ce, matukar da'awar tana sukar wannan da'awar, sai su ce bari a kawo shi ya zo, shi ne yake faɗin gaskiya. Wannan yana daga cikin irin nau'ukan mutanen da suka bi Muhammad Yusuf, waɗanda daga ƙarshe a wannan gabace zan yi bayani. Lallai akwai almajirai gardawa irin shi, akwai ƴan ƙalaƙato, waɗanda ƴan ƙalaƙatan nan za ku yi mamaki, na taɓa zuwa wani ƙauye na je na same su har na ga irin aikin da suke yi. ƴan tatsine ne suka kafa wani ƙauye, kana zuwa Fatuskum, ka zo fita Fatuskum za ka yi Maiduguri dama, to kai hagu ƙauyen su yana nan, in mutum ya zina za su kashe shi, in ya kaza za su yi duk abin da ya shafi na Alƙur'ani din nan da sauransu. To amma suna da aqidar ƙalaƙato, galibinsu sun je sun bi wannan da'awa. Sannan akwai ƴan boko, waɗanda frustration na bokon ya saka su, ko dai an yi dropping ɗinsu out academically ba su da ƙoƙari, ko an ture su automatically saboda me sun kasa biyan kuɗin makaranta lokacin registration ya wuce an jefar da kai, ko kuma me wani lauya ne wanda yana tunanin za a bashi commissioner shari'a ko commissioner kaza aka ki sai koma sai shiga cikin da'awar, ko kuma wani mai kishin addini ne saboda tsabar ta zahud da ya ji ruwan ayoyi ana kawowa sai ce ga inda gaskiya take nan can ba da gaskiya ake ba. Shine aka samu kusan rabin ɗaliban Malam Ahmad Garkawi sun bi wannan da'awar, sun ce wai Malam Garkawi ba da gaskiya yake ba, saboda kullum yana cewa jihadi amma har yanzu ya ki tayar da jihadi, to ga wanda zai tayar da jihadi can sai suka kwashi jiki suka tafi. Jihadin yana da matakai, ai a wannan rigatin ne su ko masu zargin mu suke cewa mu ma mu daina cewa jihadin, dan me za a ce ba za a ce jihadin ba, in an faɗa za a bayyana yaya yake. Za a ce ɗaliban da ake karantar da su medicine a daina cewa AIDS ne, kada AIDS ya kama wani, dole a cikin lecture a ce musu AIDS, a yi musu bayanin yaya amma yake, yaya HIV yake, yaya tuberculosis yake. Baka da hujjar da zaka ce ka ai wa'azi akan jihadi, in ba ai wa'azi akan jihadi ba ana kaucewa, ba shine za su je su ɗibo ayoyin jihadin su fassara su ba daidai ba, dole zai a dawo ai saitin su akai. Dan haka ɗaliban ilimi muna baku wannan shawara, duk abin da ka ga baka fahimta baka nemi shawaran malaminka, sannan in ka yi faɗa da wani malami ba dalili ne akan cewa bari ka je ka gayyato wata da'awa wadda za ta zo ta rusa wannan ainihin da'awar ba. Irin haka ne fa muke samu a wasu wurare da dama a ƙasar nan. Malam wani ya ɓata wani rai sai ya ce to bari ya koma shi'a, bari ya koma ɗariƙa, bari ya koma khawarijanci, bari ya koma kaza. Dan haka kun ga akwai ire-iren waɗannan. Sannan wani abu mamaki, akwai 'yan siyasa fa a cikin tafiyar Muhammad Yusuf, akwai 'yan PDP da yawa waɗanda SAS ya riga ya yi ƙarfi a AMPP a Maiduguri, sun rasa yadda za su yi su samu kansila ko ciyaman ko kaza, sai kawai sai suka koma cikin da'awar, suka ce siyasar ma kafirci ce, ga ayoyi, suka yi ta ruwan ayoyi. Dan haka yau kwana uku da suka wuce, commissioner ilimi na SAS, ai commissioner addini na SAS, yan sanda suka same shi, bindiga suka sa a bakin shi, suka yi rugurugu da kanshi. Me yasa? A cikin AMPP yake, da aka zo 2007 yana tsammanin za a bashi mukami, sai ba a bashi ba, tsohon chairman ne na Kaga local government Fuji, ba a bashi ba, bai samu chairman ba, bai samu commissioner ba, sai koma yace siyasa ma kafirci ce. Shi wannan dan AMPP ne ma, kaga akwai dalilai na siyasa, sannan akwai dalilan talauci. In wata dame ka ta zakarkar cikinka, wani ya zo ya ce maka ai ga waɗanda suka zalunce mu, ai ga kaza, ai kafirai ne, za a yaƙe su, kaza 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 kaza, shikenan sai atifa kawai, zafin kai sai ya ɗibe ka. Akwai su da yawa, almajirai ku gardawa da irin kolaye waɗanda ke yawo a cikin gari, su suka fi kowa yawa a cikin ainihin tafiyar. Sannan za ka yi mamaki, har likitoci akwai, har 'yan jaridu akwai, har malaman jami'o'i akwai, babu nau'in mutanen da babu. Amma ƙididdigar bincike na ya fahimtar da ni cewa galibi tunzura ce da wani maƙiyinsu ya saka su a ciki, sai su ga bari ga inda za su wuce. Wannan sikirar ma irinta 'yan zazzaki suka bi a lokacin. Ai akwai ƙauye Ɗinya a nan hanyar Jos, kowa san bala'in da zazzaki je saka 'yan mutanen Ɗinya a wannan garin. Me ya faru? Rikici ne ya haɗa tsakanin wani da hakimin ko dagacin ƙauyen, kawai wannan dalilin. Suka je suna wa'azi, za su kwace gona, wannan dalilin ya sa mutanen ƙauye suka ga wannan har yana iya barazana ga dagaci ko hakimi ya kwato gonar ka ya baka, to gaskiya ne, kawai sai suka bi. Jama'ar musulmi, waɗannan su ne nau'ukan mutanen da galibi suke bin shi, babu nau'in mutanen da babu. Saboda haka nake cewa, ina ba da shawara ta musamman ga gwamnatin jihar Borno, ina ba da shawara ta musamman ga gwamnatin Najeriya akan a koma a binciki sojoji da nau'in 'yan sanda da SSS da suke a Borno. Akwai waɗanda sun bar aikinsu a fakaice, sun koma Muhammad Yusuf suke wa aiki. Ma'aikatan telecommunication giants company masu aiki a kamfanin Glo, Celtel, V-Mobile, Starcoms, a je a bincike su da dama, akwai waɗanda sun ba aikinsu sun koma Muhammad Yusuf suke wa. Za ka ce wannan kuma me yasa? Nan ma akwai sirri. Shi ne an gano ana biyan ka naira 70,000, sai su waɗannan suke za su rinka baka 120,000. Dan haka za ka koma wancan aikin da kake wa Glo, kana ci gaba da yi. Glo na ganin ita kake wa aiki, amma wa kake wa aikin? karshe kare wasu Muhammad Yusuf aiki ne dan haka daga cikin strategy din su a wannan watan Sha'aban shine July / August zasu bi zasu switching dukkan networks na telecoms dukkanin Glo da sauransu gaba daya rikici yana farawa sai suka yanke su sai zama babu wata waya da take shiga Maiduguri babu wata waya da take fita aka ce gwamnati ce ta switching aka ce kamfanonin ne suka yi switching na kamfanonin ne suka yi switching amma da yawun wa ba da yawun kamfanonin ba da yawun su Muhammad Yusuf ma'aikatan Glo din ne suka maida su ma'aikatan su su kuma sai suka kawo hukumomin waɗannan kamfanoni uzuri da cewa ai ɗan ba boko ne suka zo suka kore su suka yi kaza suka yi kaza nan ma wani makirci ne dan haka ina bada shawara aje a bincike me yake faruwa da sauran dukkan garuruka ina bada ainihin waɗannan shawarorin jama'ar musulmi ku koyi da irin mu bane amma muna cewa irin yadda muke dinnan haka mu ga malaman sunna suke da'awa a duniya shine zai zama kana da wani masallaci da kake karantawa dama ba wai sai azumi yazo kai tafsiri ba ba wai sai an kira ka wa'azin ƙasa baki ɗaya ba a anguwar ku me kake karantawa ina dalibanka karka je kai ta karantarwa a wani wuri baka gina dalibanka ba sannan karantarwa ta zama karantarwa ce a bisa tsari irin na salaf tsarin salaf shine akwai karantar da tara mutane gaba daya akwai kuma karantar da tara mutane na musamman shine Imam al-Bukhari yace babu man ja'ala ainihin wato li ahli al-ilmi ayyaman ma'luma a samu wasu sanannun kwanaki sai a sa wa dalibai waɗanda ba a rinka karantar da su Islamic sciences amma saura kuma jama'a gari a samu wani karatu da za a sa musu gaba daya sannan dole ne malamai ku rinka sanin me yake faruwa a kewaye da ku da ƙasar ku da kuma duniyar musulunci saboda banda wannan yanzu akwai wasu aqidojin don yanzu akwai wasu matasan da suna nan da wasu aqidojin ko waɗannan aqidojin amma abun mamaki sun yi shiru ne amma wannan ya bude musu kofa don suna ganin cewa in har an tashi an buga da gwamnatin Najeriya kwana 5 sannan te galaba don aka ƙara shiri wata ran za a kai kwana 10 kafin te galaba wata ran ku za a yi nasara a kanta sannan kuma na ciki da waje suna nan sun tattala abin da za su ba su zan zo su cimma wannan manufar sannan akwai hadari wanda yake fuskanto mu idan aka gane dangane da rashin adalci rashin adalci shine ni ina tabbatar muku da cewa bana goyen bayan zalunci ko kadan wanda hukuma take kamar yadda bana goyen bayan ko kadan abin da su Muhammad Yusuf suke yi amma ina tabbatar muku da cewa maganar da aka fadi cewa an yi gunshot da Muhammad Yusuf ba haka bane cewa an yi batarnaka ne sannan aka harbe shi a wannan batarnakar is absolutely lie is an absolute lie ƙarya ce a an yi wannan buge-bugen kam aka yi nasara a kansu suka tarwatse aka kashe na kashewa da sauransu sai ya fito daga shi sai wando wando irin wannan namu na ustazai ko singileti ko riga babu a jikin shi sai karan dori dake hannun shi na hagu wanda an harbe shi kwana biyu kafin nan mutanen shi suka sa mishi karan dori ko riga babu babu takalmi ya boye a wani lungu a gidan makwabta a nan cikin kusa da gidan shi shine sojoji suka je suka kamo shi da suka kamo shi lafiyar shi ras ba makami ko kwaya daya a hannun shi suka danka shi zuwa ga ƴan sanda a daidai wannan lokaci akwai wani babban mutum da yayi ta kokarin ya same ni a waya ni kuma na wuni wani aiki lokacin na gaji din na kashe wayoyi na kwanta ina jiran dab da magariba in tashi an kama shi daidai kusan karfe 6 da 'yan mintuna na yamma yammacin ranar Alhamis to me ya faru yace ya zauna ya tsaye da shi ne yace mishi Muhammad Yusuf me yasa kai mana haka yace da gaske ne malaman mu sun zauna da kai sun nuna maka abin da kake ba daidai bane yace eh yace ka tuna da ni da kai da Malam Ja'far a Makka mun zauna ka ce duk abin da ake ba haka kake ba ka ce sharri ake maka ka ce abubuwan nan yaran nan su ma kai training din su amma sun zo sun wuce ka eh me ya faru kai mana haka sai yace mishi abubuwa sun canza ni yace a wannan lokaci yana magana shi yana kokarin dalin wayata ne ya so ne da ya hada mu domin na so in yi mishi wasu sophisticated tambayoyi wanda wallahi da sun daure sun bashi da rai zan rubuta takarda zuwa ga shugaban kasa amma da sharadi ina so a banne in zauna da ni da Muhammad Yusuf amma a jama'a a sa kamerori akwai maganganu da tambayoyi waɗanda zan yi mishi amma sai suka yi wufsu da kashe shi saboda haka wasu bayanan ba za su iya fitowa a yanzu ba domin an fito da su baka da wasu hujjojin masu ƙarfi da nagarta da zaka iya bakin kanka. Dan haka gaskiya kashe shi suka yi. A daidai wannan lokaci na tashi bacci zan yi alwala sallar magriba. Yara suka ce waya na ƙara, ina dauka sai na ji wannan mutum ne. Yace mu wallahi yayi iya nema duka wayoyina, nace suna rufe ne yanzu na tashi bacci zan yi magriba. Yace to ga abin da ya faru tsakanin shi da Muhammad Yusuf, yanzu sun tafi za su kashe shi. Dan haka jama'a kun ji wannan rahoto da aka buga, kuma wannan magana shi shugaban sojojin da suka kama shi ya sa wakilin shi dake jin Hausa yayi bayani cewa sun kama shi lafiyar shi lau. An sa wannan a BBC, mun ji da VOA da sauransu, da suka kama shi har da ankwa a jikin shi aka tafi kashe shi, har aka kaso su aka je aka jefar da shi a police station da ankwa a jikin, sai shi da wannan babban mutum yace ba ku da hankali, kuna cewa kun yi gunshot da shi sannan ga ankwa kun bari a jikin shi. Yannan yana nuna kenan a daura ko kashe shi, ashe ba sabanin abu suka yi marmaza suka cira ankwa din. Me yasa muke fadin haka? Saboda mun ci zamu fito da hakikar da ta faru. Dan haka muna fadin wannan, muna sanar da cewa wannan ita ce gaskiya. Na'am. Mutane sun ce an kashe Muhammad Yusuf ne saboda ba a so ya tona wasu asirai. Wannan magana mu da muka san asalin rikicin mun yarda da ita, amma ita ce ta ƙarshe. Amma dalilai guda biyu su ne manyan da suka sa wub aka kashe Muhammad Yusuf. Dalili na farko shine me? Gaskiyar lamari, Muhammad Yusuf ya baiwa ƴan sanda da jami'an tsaro na Maiduguri da na wajen Maiduguri ya ba su muguwar wahala. Domin sojojin da suka zo aka shirya su suka fara wannan yaki a sahun farko, horarrun sojoji ne waɗanda koda sojojin Najeriya suna da horo irin wannan, to amma ba su saba da yaki irin waɗannan ba. Waɗannan sojoji ne da suna iya awa 24 suna huta, ba su ci ba, ba su sha ba, kuma ba za su fadi ba. Saboda sojoji ne ƴan Algeria, ƴan jabha. Akwai wanda ya kwana 9 bai ci abinci ba, amma yana rataye da bindiga akan dutse yana yawo. Saboda haka dan awa 24 ba matsala bace, balle sun tattali wadataccen abinci. Akwai sojoji ƴan Somalia wanda yake babu sojan da zaka gani kare na shi, amma ya kashe sojoji fiye da kaza irin ƴan Somalia. Kaga yana tafiya bindigar tana rinjaye shi, raki-raki suke haka saboda yunwa ta rarake su. Akwai su a ciki. Akwai ƴan Niger, akwai kaɗan daga ƴan Mauritania, sa'annan kuma sai abubuwan da ba a rasawa na waɗanda aka ɗauke su aka je aka yi horon su, ƴan Najeriya nan. Wani abun mamaki daga cikin sojojin jabha da aka zo da su suka yi wannan yakin a Maiduguri fa, akwai waɗanda har a Afghanistan sun yi yaki tare da Osama bin Laden. To don haka sojojin Najeriya sai kun ƙara shiryawa, kuma gwamnatin Najeriya sai kin ƙara shiryawa. Me yasa na faɗa haka? Ka da mage bayan ka bane, Hausa na yi. An kashe maciji ne ba a datsa kan shi ba, mai yiwuwa su ma ya yi. Ko kashe Muhammad Yusuf da aka yi gaggawa yi shi ne zai biya bukata? Kashe Muhammad Yusuf ba shi zai biya bukata ba, amma bari in ƙarasa waɗancan bayanan, su za su ƙarasa amsa wannan tambayar. Lallai sun yi marmaza sun kashe shi saboda akwai bakin haushi tsakaninsu da shi, kuma suna da masaniyar in har ba su yi mishi haka ba, don har aka kai shi kotu to zai yi furi. Na akwai waɗanda suke bayan shi. Domin wani hamshakin lauya ya fito ya yi bayani, ya ce constitutional yana da ƴancin kada a kashe shi a kai shi kotu, in kuma aka kai shi kotu yana da hujjar cewa shi ba wani dalili don an kama shi ne ma tsirara, ba shi da bindiga, bai da wani makami a hannu. Don haka constitutional me za ku iya cewa? A ƙarƙashin haka wannan lawyer ya bi duk irin sakin layin da suke biye quotation, yace ƙarshen tanda an kai shi kotu zai zama freed, balle yana da backup wasu waɗanda suke rufa mishi baya. Don haka kashe shi da ƴan sandan nan suka yi sun ɗauki fansa ne, domin a cikin waɗannan kwanaki kafin a kai ga nasara a kansu sun kashe ƴan sanda da yawa da sojoji masu yawa. Saboda an zo an zuba sojoji ne da ƴan sanda da yawa, waɗanda su kuma sun kewaye Maiduguri ne da mutanensu gaba ɗaya, sai dai sun fi ƙarfi a markaz. Don haka lungu ne an aje sojoji guda biyu, su kuma suna danda mutane 30 a wannan wurin. Me zai faru? Kawai sai dai a ga an ɗauko gawar soja an fito da ita, an ɗauko gawar ɗan sanda an fito da ita, an kai tankar yaƙi, sun hau tankar yaƙin suna ƙoƙarin su buɗe ta su zaro direban, sun bubbuge tayoyin da bindiga. Dole sai da aka kawo wadda take da ƙafa ta sarƙa sannan ta iya shiga anguwar. Ba za ku yi mamakin yaushe aka tattali irin wannan ƙarfin ba? to lallai gwamnatin Najeriya akwai sakaci amma jami'an tsaro kan sun yi iya nasu kokarin sai dai haka baya nuna mumun goyi bayan irin zaluncin da gwamnatin tarayyar Najeriya take yi da danniya da take yi amma dai lallai muna cewa a gyara dalili na uku dalili na biyu afwan an yi gaggawar kashe Muhammad Yusuf saboda kashe Muhammad Yusuf suna ganin wannan shine abin da zai kashe da'awar to mun ina tabbatar muku da cewa ɗan sandan operation flush out da sojojin operation flush out sune irin operation yaki na nan Kaduna wallahi suna mugun shan wahala daga hannun Muhammad Yusuf da makamantan shi kuma suna da yakinin ba a so a hukunta shi domin rikicin nan da ya faru wanda kuka ji dan jaridan nan na Maiduguri jiya ya bugo a radio muna hira yake fadi akwai abin da shi ma bai sani a ciki ba na'am za su tafi kai jana'iza ne amma me ya faru ba sa sa hular kwano saboda ba sa yadda da bin civil law of the country in wangwe ne nan ba ruwan su za su bi shine aka tare su akan hular kwano ana cikin jayayya sai ga waɗannan jama'a ta su sun taho za su tafi jana'iza suka samu ɗan operation flush out suna rikici da mutanen su akan hular kwano shine suka tsaya to suna da dimbin yawa wani soja nan ya fusata ya harbi mutum 17 a kafa gaba daya aka ji aka kwantar da su a ainihin asibitin Maiduguri har a lokacin mutane ke cewa to me yasa za su yadda a kwantar da su a asibitin Maiduguri domin kwana biyu da faruwa haka ni kuma ina Maiduguri to menene ya faru daga wannan lokaci ne yace to tunda haka ne yanzu za a zo a kaddamar da jihadi saboda haka kun ji asalin abin da ya fara faruwa a wannan lokacin wannan wahalarwa da sojoji da ƴan sandan Maiduguri na flush out suka sha a hannun Muhammad Yusuf ita ta sa su suke gani in ba su marmazan sun kashe shi ba to zai dawo ya sake zama fridge ba da ƴan tashi a sake sako shi ya sake zuwa ya hada karfi dan duk sanda ya dawo yana dawowa da maganganu masu karfi da gine-gine da ayyuka masu karfi kuma da kuma cewa ba wanda ya isa sun tafi ma can sun zauna da manyan alhaki sai a ce balle kai SAS SAS shine gwamnatin Maiduguri ga waɗanda ba su sani ba sanata wane ne Sharif kaza kaza Allah ya kyauta dalili na uku shine dalilin da galibin jama'a suke zato an yi marmaza an kashe shi ne dan kada a zaunar da shi ya fara tonan asiri amma wannan maganar mu da muka san kan kabiyar ita ce mai rauni sai dai kawai mun raka mutane ne akan tunanin su ba wani zaunar da Muhammad Yusuf da za a yi wanda zai tona waɗannan mutanen asiri amma mu da muka ce mun so da ba a kashe shi ba akwai bayanan da muka so a tatsa a wurin shi ne wanda inda mu za a bar mu zauna da shi za mu yi mishi waɗannan tambayoyin kuma mu sa a je a ɗauko wasu mutane anan ne magana za ta bayyana amma wai dan kawai a tsare shi ya je kotu ya ce wane da wane ne Muhammad Yusuf ba zai taɓa yin haka ba saboda yana da yakinin kowace irin kotu aka kai shi yana da lauyoyi tun daga Maiduguri Yobe nan Kaduna da Abuja da ko'ina manya-manyan lauyoyi kuma jama'a yau kwana hudu da suka wuce sai da na tura wasu ƴan garin nan suka je wurin wani daga cikin lauyoyin na ce da Allah ya nuna musu kofin shari'a ya nuna musu amma sai ya ji tsoro ya ce to tunda ya ji abubuwa sun fara tasowa mai wasu albanin nan suna so su yi wani abu ne sai ya boye kofin shari'a yana nan a Kaduna suna nan zaune waɗanda na tura suka je su gani Allah ya kiyaye a takaice waɗannan su ne ainihin maganganun da muke so mu faɗi sai daga ƙarshe da na ce ka da mage bayan ka bane wannan aƙida ta riga ta yaɗu an yi sakaci mafarauta kun yi sake zaki ya girma gaskiya an yi sakacin da aƙidar ta yaɗu ƙwarai da gaske saboda ta dace da tunanin ƴan Najeriya da dama wanda suke cikin halin kunci da makamantan haka shi kuma Muhammad Yusuf dama waɗannan abubuwan da suka damu mutane yake ɗibowa kamar yadda zazzake ya rinka a shekarun baya kuma aqidar da ta tashi yaduwa sai bata yadi irin yadda ta yadi yaduwar zazzake ba yaduwar aqidar zazzake da ta faru matakin farkon nan bakaken jahilai ne waɗanda ba sa iya kawo aya ko kwade ko hadisi sai dai su yi ashar ayi damba da su amma waɗannan malaman islamiyoyi ne na kungiyoyin izala da jama'at nasrul islam da makamantan su da masu wa'azozi da manya-manyan ma'aikatan gwamnati waɗanda suka samu kansu a cikin halayen da muka fadi ina tabbatar muku da cewa tare da sun tattaru sun je sun tare a Maiduguri ko amma ba a kashe cikin kashi uku ba a kashe kashi daya ba ko kadan ba a kashe ba ba a kashe kashi daya ba ba a kashe wankwata na adadin su ba kuma dama suna da plans da suka je suka tattara matayansu sun rarraba su gidaje ne mabambanta a Maiduguri da nufin in an yi nasara za a da a ci gaba da rayuwa in ba a yi nasara ba sun tsara ga yadda makoman ƴaƴansu da matansu za ta kasance kuma nan da ƴan kwanaki kaɗan za ku ji sun sanar da wane ne zai zama jagoran tafiyar yanzu kamar yadda ƴan alƙa'ida suka yi a Iraki ana cewa an kashe Zarqawi sai suka ce to ga wanda zai kaza 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 saboda haka za su ci gaba da wannan aiki domin suna da makamai mabambanta a wurare mabambanta waɗanda suka aje su ya rage ko gwamnatin Najeriya da gaske take akan ayyukanta to sai ta tashi ta yi aikinta mu ma kuma muna aikinmu sai wani abin mamaki shine wai sai aje wai sai suka zo kuma wai suna fara neman wai mu haɗa kai mu yi aiki na cewa mu ba mu aiki da azzalumai ai ku azzalumai ne da kuna jin shawara ne da sai mu haɗu mu yi aiki da ku mu muna yin aiki ne on our behalf dan mu kare mutuncin musulmi da mutuncin sunna amma ba za mu haɗu mu yi aiki da ku ba saboda ku ba shirye kuke ku bar zaluncin ba inda a shirye kuke ku bar zaluncin ya zama muna da kyakkyawar manufa guda daya amma so kuke ku amfani da mu ku samu wasu bayanai waɗanda za su taimake ku dan ku kare mutuncin ku ba ku kare mutuncin mu da rayuwar mu ba saboda haka maganar wani dan SS ko director ko wane ne wai yace zai nemi zama da mu dan neman wasu bayanai tafi can ka nemi bayananka muna aiki kai ma kana aiki abin da ya ja kuma wannan shine saboda wannan dalili da muka faɗi na cewa ku kuna kare gwamnatoci ne waɗanda suke zalunci kuma ba shirye suke su bar zalunci ba mu kuma tunda ba ma'aikatan gwamnati bane to gaskiya saboda Allah tafiyar mu ba za ta yi daya da ku ba dan ba manufar mu daya ba daga ƙarshe ina son ba da shawara duk wani wanda zai da'awa to ya tattali inda zai samu wa da'awar shi kudin abincin da zai ci da kudin da zai gina makaranta da masallaci ta hanyar sana'a ko ta hanyar wani kiwo ko wata hirfa wato wani abu wanda zai rinka yi da hannun shi amma in ka ce za ka yi da'awa ta hanyar kai ma'aikacin gwamnati ne za a dakila da'awarka abinda aka yi wa Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim kenan yana lecturing a BUK yazo yace zai fara da'awa irin tamu kuma yana fuskantar abubuwan zalunci nan da nan sai suka tsaya da albashin shi sai suka saka shi a halin hau na uku in ka ce za ka yi da'awa kuma ba ka da aikin komai kuma kai ba aikin gwamnatin kake ba na'am gwamnatin za ta kasa samu yadda za ta bullo maka amma za ka aiko za ka karbo taimako kuma a wurin gwamnatocin wasu kasashe na waje ko wurin wasu ƴan kungiyoyi wannan na faɗin maganar har kungiyoyin ahlus sunna to da'awarka tana cikin hadari rayuwarka tana cikin hadari kuma kasarka tana cikin rudani domin dukkan waɗannan da ke bada kuɗi a Saudi Arabia a zo a gina masallaci ko makaranta suna da wata tasu manufa da suke so ka zo ka yada musu sai zama ba da'awarka za ka yi ba da'awar su za ka yi shi yasa ko ga masallatan muntada saboda muntada suna da wasu matsaloli da da'awa irin tamu wadda za mu iya tunkarar komai muka ga ba daidai bane za ku ga ba iya kiran mu masallatan muntada yanzu a Abuja karatun Bukhari zan sa musu zan sa musu karatun Bukhari nace ku je ku nemo masallaci tunda ni ban zo Abuja a matsayin malami ba amma na amsa zan muku karatu masallaci suka je na muntada nan da na ga cewa dai albani ne ba so amma za ka yi mamaki ya aka iya karban Malam Jaafar amma ba za ka karbi albani ba saboda Malam Jaafar zai dan sassauta musu tare da wasu abubuwa nasu ya musu aiki albani ko yana aikin kanshi wannan yasa in dai har ko da yana ce wa kanshi ahlus sunna dai zai baka kuɗi kai masallaci a nan gida yake ko a waje to ka sani da'awarka tana fuskantar hadari dan haka muna fada wa jama'a wannan mu kam da'awar mu dakan daka shi kardaka ce tankadan bakin gado ba mu yadda da karban kuɗin kowa kuma wannan maganar muna fadin ta na farko shine Allah muke shaida na biyu muna son mala'iku su rubuta ta su kai ta ga Allah za mu karbo kuɗi wurin kowa daga waje dan mu zo mu yi wannan da'awa ta mu ko kuma daga gida dan mu zo mu yi wannan da'awa ta mu me muke nufi da dakan daka shine imu imu din nan da muka yadda da da'awar mu ne muke ayyukan da za mu samu kuɗi mu zo mu dan haka kuka ga project san mun fara dan kuɗin da muka samu sun kare mu ma mun tsaya muna nan muna ta aiki kuma muna nema muna samu sai mu dan samu course biyu course uku sai mu sake dora da haka har mu gama wanda yazo zai gina mana zai kaza mu ce a tunda ba cikin mu kake ba ba masu shikenan je kaka gina waɗanda suke so iyakar magana kenan jama'a dan haka ina bada shawarar karbo kuɗi da wasu matasa suke a kasashen Saudi Arabia ko kasashen Iran ko makamantan haka suna taimakawa wajen ruda mana kasar mu kuma duk lokacin aikin Hajji da Umara ina gaya muku masu manufofi iri-iri suna tara kuɗi suna tafiya da su, ni mun sha encounter da su, mun sha mu haɗu da su, sai musu mu ba mu buƙatar komai, nan ma mun zo mu ibada ne don muna da wani abu na da'awunmu da zamu yi, in ba haka ba za mu sake zuwa Hajji ko Umara ba don mun sauke farali, sai kuma mu fuskanci wani abu daban. Amma baka ji za su tara kuɗi za su baka, za su tara littafai za su baka, za su kawo kaza za su baka, za su kawo kaza za su baka, to duk ina gaba sai su ce to shikenan, amma ga wasu irin abubuwa waɗanda ya kamata ka bada ƙarfi akan da'awarka. Ta yi waɗannan abubuwan ka zo ka fara magana sai ku fara rikici da malamai ko da ɗalibai ko da makamantan haka. Amma mu nan kaga duk rikicinmu da ke haɗa mu da jama'a aƙidanmu ce tamu ta kanmu, ba aƙidar kowa muke da kowa, ba wanda muke bi, ba wani wanda muke wa aiki. Don haka yana daga abin da ke sababar da wannan haɗarin shine matasa da ke tunanin a je a karɓo daga waje a zo a yi, lallai ne za su jawo muku ruɗani. Kuma ina cewa with due respect ga ainihin ran Malam Ja'far, Allah ya gafarta mishi, yana daga cikin wasu rigingimu masu yawa da Malam Ja'far ya shiga saboda ya samu kanshi a irin wannan halin. ‘Yan muntada da wasu ‘yan ƙungiyoyi sukan taimaka mishi da kuɗin gina masallaci ko gina makaranta ko wasu abubuwa ɗaya biyu haka, sannan ‘yan siyasa a nan ƙasar sukan taimaka mishi da mota ko da wasu abubuwa makamantan haka, wanda wannan ya ja matsala. Don haka abin da nake ba da shawara, duk wanda zai da'awa ya haƙura da abin da yake da shi, ba lallai sai ya gina ƙaton masallaci ko makaranta ba, ya samu abin da yake da shi ya yi, ya ɗibo tunanin ma'anar da yake fatan da'awar shi ta zama, ya kimsawa ɗaliban shi, ko bayan ya mutu in Allah ya wadata su sai su yi. Amma in ya matsa sai ya yi kaza a halin bai da hali, to masu shi za su kawo kuma su ce a yaɗa manufarsu. Ina ganin waɗannan su ne daga cikin shawarorin da zan bayar. Jama'a mun gode muku saboda kun yi ƙwazo wajen jira, amma saboda ina ga muna da 'yan mintuna kaɗan waɗanda suka rage a cikin kaset, za mu ba da damar buɗe ƙofar tambayoyi musamman na baki ɗaya ko biyu, musamman akan abubuwan da suka ɗaure wa mutane kai, waɗanda mutane suke ainihin fatan a amsa musu akan wannan matsala. Sai dai abin da nake cewa wani mataki wanda na so in yi kira zuwa gare shi, duk da na buga waɗanda na san cewa za su saurari maganata a cikin ainihin jihar Borno ɗin dangane da al'amarin, wato su su Muhammad Yusuf sun ɗauki siffofi irin namu. Misali jama'a, ba wanda zai iya cewa ya iya tuna lokacin da ni ɗinnan ko nake matashi nake ainihin sanya wando, nake isbali, wato nake sakin wando ya wuce idan kafa, ko kuma ya ce ya iya tuna lokacin da bani da gemu, sai dai wanda ya san ina ƙarami. Dukkanmu wannan siffar da kuka ga mun tashi da ita ce siffarmu. Ko da me za mu sa, haka wandunanmu suke ɗagaggu, haka rigunanmu suke ɗagaggu, ya kamata gwamnatin jihar Borno ta tsaya ta yi nazari, ‘yan sanda da jami'an tsaro su tsaya su yi nazari, domin abin ya yi tsanani. Amma fa na baiwa 'yan sandan uzuri don na san halin da suka shiga, na baiwa sojojin uzuri don na san halin da suka shiga. Shi ne farko-farkon abin, 'yan sanda suna ganin mai siffa irin ta ba wani magana, kawai sai su harbe shi, babu neman wata magana. Don haka sun harbe mana yara da yawa waɗanda suke a halin sunna ne. Muna fatan Allah ya kiyaye su irin waɗannan yaran da aka zalunce su, Allah ya gafarta musu. Amma kuskure ne, amma uzurin da na baiwa 'yan sandan shi ne, su su Muhammad Yusuf ɗin nan shiga suke irin tamu, ba wani bambanci da irin shiganmu da gemu da ɗagaggen wando da sauransu. Don haka baka da wata hanya da zaka bambance mu da su in ka gan mu. Na ɗaya kenan. Na biyu, musamman da suka ga abu ya rikice kafin su canza kama, sukan yi da'awar cewa su ba tare suke da Muhammad Yusuf ba, su ahlus sunna ne, su ɗaliban Malam Abba Aji ne, su ɗaliban masallacin Indimi ne. To amma me yake faruwa? Ɗan sanda guda ɗaya ya tasa wannan yana magana da shi, ga guda tara can an tsayar, sai wani ya lallaba sai ya zuro makamai sai ya jefa musu kawai kakakaka, sai su kashe waɗannan 'yan sandan. Saboda haka sai 'yan sandan idan su ya rufe da sun ga me wannan siffar, ba za su tsaya magana da shi ba, don sun tsaya magana da shi ba su san ta ina ɗan uwan shi zai kawo hari ba, sai su harbe shi. Kun ga fitinar kenan da ake fari, ko ko ba fitina ba ce yanzu wannan? In ka dubi 'yan sandan kamar za ka ce suna da uzuri, kuma suna da uzuri don irin wannan ya faru ga sojojin Liberia. Akwai ɗalibi na yayi sojan Liberia an tura shi, na ce mishi ba za ku ji tsoron Allah ba, me yasa kuke kashe yara? Muna karatun sarumi battarun ba ku manta ba lokacin da ba da labarin wannan magana. Yace na'am, wallahi tallahi yaro ne zai zo ya wuce gaban ka kawai yana maka bai-bai kamar haka, ashe an bashi bom ya zo ya jefa maka. So da haka kawai yana maka bai-bai, kana amsa bai-bai kawai, shikenan sai sa ɗaya hannun sai jiho bom gur sai tashi da kai. Wannan ɗalibin na ku yana nan yanzu kafafuwan shi gaba ɗaya sun mutu. Don haka suka ce da sun ga yaro kawai sai su ɗauki yara da wuta. Ya suka iya fitina ce. kun ga halin da su kansu ƴan sandan suka shiga. To amma yanzu hali ya kwanta. Jiya an yi taro da su Baba Gana da su Muhammad Awal da sauransu da bulamomi, wato masu anguwanni, saboda wata matsala kuma da su kuma bulamomin suka fara kawo ta. Shine bulamomin galibin su suna dariƙa ko kuma ƴan al'ada ne. Dan haka yadda suke jin haushin su Muhammad Yusuf, kuma haka suke jin haushin ƴan Izala. Saboda haka an bada doka don shi gwamna ya ce aje a bincika ko uwar shi in tana da wannan aqida, yace ai blowing dinta da bindiga, a fashe kanta da bindiga kawai. Uwar shi da ta haife shi, shi kanshi gwamna yace aje a bincike ta, indai tana bin Muhammad Yusuf a kashe ta. To kaga kuma waye rage? Ba waren da ya rage, sai Allahumma salli ala Muhammadin kawai. To yanzu wannan halin kun ga yayi muni, sai aka kira taro saboda bulamomin in suna da wani matashi da suke jin haushin shi koda ba Muhammad Yusuf yake bi ba, sai su je sai su yi cuni, sai zuwa kama shi, sai a je a ce an kashe shi. To shine aka yi taro, lallai lallai yanzu su waɗannan da suka bi Muhammad Yusuf sun san karkarta, san su, duk wanda ke bin tafiya sun san shi, dan ana bugawa da su. Dan da abu ya kamari cewa ne ku sai lasifikoki ku fito kuna yin wa'azi, har na sa wani mutum ya sai musu lasifikoki, nace ku ta hada kayan wa'azi, in sun je za su rikita muku ku daka su sai kun yi wa'azi ku faɗi gaskiya. Shine maganar ta yi kyau a Maiduguri game da wa'azozin. Dan haka sun san duk mabiyin Muhammad Yusuf, kuma shi ma ya san su. Yanzu an hada kai da su, duk inda aka kamo wani matashi sai an je tukuna sun gan shi, don suka editing din shi aka tabbatar, to wannan kam shine, to shine sai a tafi da shi, wannan ba shi bane, to shine sai a dawo da shi. Yanzu halin da ake ciki kenan, kun ga musiba ce, fitina ce suka jawo al'ummar musulmi. Saboda haka wasu jama'a da ke ganin gwaraza ne wai shahada suka yi, Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Babu lokaci, kadai sai dai in yi muku ishara daga karshe, kun ga ire-iren waɗannan ainihin rikingimu da aka yi da su, wanda har ta kai Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani da ya zauna da su ya tattauna da su, shine yake fadin irin wannan maganganun da nake fadi a daidai ainihin wato shafi na 100 na wannan littafi, gashi Al-As'ilatu Shamiyya, ya je kasar Syria ne, sai suka zo su nemi shi irin waɗannan tambayoyin, ana zaunan fa suna kafirta shi su nemi shi tambayar. To shine karshe har aka yi mishi tambaya, ina hukuncin wanda aka kashe shi daga cikin su? Shine Albani ya bada ansa akan haka, wanda amsa kawai ce waye wallahu alam. Kawai ya kar amsa kene ce wallahu alam. Na fata an gane. Saboda haka zan bar muku wannan littafi insha Allah ta'ala, in kuna so za ku iya photostat din, sannan kuma in Allah ya so zan laliba cikin kasusuwa na ina da wannan littafin, yana nan a cikin cassette gaba daya ko CD ina da su insha Allah ta'ala. Bana iya tuna kan website din da yake, amma ina zaton su Ali Hassan da su mashhur sun saka shi akan albanicenter.com. Albani din ALBANI, ka hada shi da center, center din ka rubuta ta da America, da Americanci ba da Ingilanci ba, shine CENTER.com. to a ciki za a samu ainihin wannan littafin, ina fatan haka cassette din shi insha Allah ta'ala. Amma ina da yakinin ma shi rubutaccen littafin yana kan albani.co.uk, www.albani.co.uk shine ainihin server ta Ingila, zaka samu insha Allah ta'ala. Sannan ga wannan shi ma wanda Ali Hassan yace alfi'atu dhalla, batacce kungiyar nan sababu dhalaliha, me ya kawo dalilin batata, wa abraza simatiha, kuma mafi yawancin sifofin su da zasu gani shine rena malamai, fada da malamai cewa a tashi ayyaki cewa kaza, tajhilan wa takfiran wa tafjiran, irin yadda suke jahiltar da malamai, suke malawana jahili ne, malawana kafiri ne, sannan da makamantansu. Wa ma'aha sai Ali Hassan ya rubuta wani littafi ya ce fa hal naskut, sai mai shuru, saboda can ma suna barazana duk wanda yake magana akan su zasu kashe shi. Shine Ali Hassan ya rubuta littafi karshe yake cewa wa hal naskut, sai mai shuru, mu ce su ba batatu bane, yace dole mai magana shine ya rubuta wannan littafin. Ina fata an gane. To sannan sai wannan al-as'ilatul iraqiyya, ko al-as'ilatul iraqiyya, akwai wannan magana, yawa al-as'ilatul iraqiyya, gashi shi kuma wani babban malami ne, fadilatu Sheikh Saleh Fawzan al-Fawzan, fi masail al-iman wa takfir al-manhajiyya wa iya as'ila jami'a amma fi masail daqiqa muhimma, irin waɗannan matsalolin ne ga su. Ina fata an gane wannan littafin, duk kuna buƙatar ku same su ainihin ku karanta su, saboda ku san menene duniyar ku take ciki, domin nakan tausaya wa malaman kamar yadda jiya na tausaya wa wani. bi ma san ana irin waɗannan abubuwan ba, kuma su ne malaman da in ta rikice za a ce ku zo ku zauna ku yi magana. Allah ya kiyaye. To ga wannan da nake faɗa muku na ɗazu, al-as'ilatun najadiyya fi masailil imani wa takfir al-manhajiyya wa hiya al-munaqasha ilmiya al-mashhura bismi ad-dam'atul baziyya. Zamani da bin baziyya da wasu daga cikin su din nasoshin da zai kawo bin baz ba suka ce bai iya ba. To jama'a idan su bin baz ba su iya ba, su Albani Nasiruddin, su Usaimin ba su iya ba, su Abubakar Gumi ba su iya ba, su Fawzan al-Fawzan ba su iya ba, mu kam dama karkai magana mu ma. In ka ce ba mu iya ba ma kamar ma ka mutunta mu, kawai ka ce ba mu, tunda waɗannan ne malaman duniya an ce ba su iya ba, to waye ya iya? Bin ba duk da ya gama kawo musu hujjoji, kawai wani matashi kawai ya jefa mishi kaulasan shi ne ya fashe da kuka. Ba ya fashe da kuka akan matashin ya kafirta shi ba ne, shi ne abin da yanzu nake cewa ya bani takaici asarar matasa masu kishin addini. Shi ne waɗannan matasa, they are our future, su ne muke sa ran nan gaba za su zama shawwa na alarmawa ne. Sun tayar da fitinar da ta ruda musu kwakwalwa ta shallake su. Dukkan ɗalibin ilimi a ƙasashen Larabawa ya san sunan wannan littafi, amma an fi kiran shi da ad-dam'atul baziyya, hawayen bin baz. Kuka ya fashe da shi, kuka irin wanda jariri yake kuka sosai. Zan sa muku kaset yana nan cikin kayana ko sidin, za ku ji kuka bin baz yake yi, kuka irin na shiga uku cewa musiba ta farko a addinin musulunci. Waɗannan matasa masu kwazo da ma lalatattu ne ƴan bungalo. Haka ne an rage iri, dan bungalo ya zama khawariji sai a ce shikenan izhab sharrun wazal. Amma sun haddace Qur'ani, wani ya iya chemistry, ya iya physics, ya iya mathematics, amma ya ce kuma ba kyau. To amma shi kuma malamin fa yana nan, shi baya ainihin wannan takashub din, ya ci mai dadi ya sha mai dadi daga kudin da kuke tara mishi da waɗanda ake aiko mishi. Sannan sai jifa-jifai da nake faɗi, waɗannan jifa-jifai din daga can aka kawo su, ba daga nan Najeriya suke ba. Na ku yi mamaki, daga can aka kawo jips din nan, an kawo su ne saboda me? In ta rikice a cikin su za a gudu. Don haka a radio na yi dungu ne kawai na ce goma, guda 20 ne chip. An kawo jibga-jibgan jip-jip ne sababbi tingal, irin wadda gwamnoni ke hawa da nufin in ta rikice za su ɗibi mutanensu kawai sai su fice ƙasar. Shi ne aka yi wannan ritsawar gawawwakin. Mafi yawancin jipsin nan suna nan yanzu a gidan da surrounding na gidan. Allah ya kiyaye. Abin mamaki ma sai gwamnati ba ta san daga ina jip din suke ba, ina aka samu kuɗin sayan waɗannan jifa-jifan, ba daga nan suke ba, daga waje aka shigo da su. Allah ya kiyaye. Kun ga da a ce ku mutanen kirki ne, gwamnatin kuna adalci, da sai mu haɗu da ku mu yi aiki mu taimaka muku. Amma yanzu ba yadda za a yi, mu dai ba ma'aikatan gwamnati ba ne, ba yaranku ba ne, kowa ya yi aikin shi. Na fata an gane. Sannan da shawarori ne ake magana, shawarori a kansu insha Allah ta'ala. Duka mun yi bayanan waɗannan abubuwan da ake magana insha Allah ta'ala. Na ga wani ne dan mini gyaran waje magana ce da ne magana akan cewa Abubakar Gumi classmate ne na ainihin Sardauna. Yana magana cewa shi Sardauna an haife shi a 1910, Mala Abubakar Gumi kuma 1922. Shekarar da Sardauna ya bar makaranta middle kaza kaza, gashi ne ce Mala Abubakar Gumi ya shiga makaranta. To wannan tarihin in ba na manta ba, a cikin cassette din Mala Abubakar Gumi na saurare shi da kuma littafin shi da ya rubuta, wanda aka rubuta, wanda tsiga ya rubuta manufata, ba lallai ne ya zama shekarun ku ɗaya da mutum ya zama abin nan ba. Misali, bari in ga ma wani labari. Na yi karatu da wani abokina a nan cikin Konga campus da daɗewa, sai kuma na koma a Futi ajin mu ɗaya da yashi. Shine sai wata rana ya ce in kin ga Mala Albani ba za ki rinka ce mishi ajin mu ɗaya. Ta ce Mala Albani eh. So dan na ji ina mu'amalar su ne kamar ni ma yaro ne irin su. Zauna mu yi ta hira. To shine sai ta zo ta ce ai ga abin da babanta ya ce. Na ce eh, haka ne. Lokacin dan gongola muke ce mishi. Kaga so takan yi ka haifi mutum ko ka girme shi. Misali, ni ma san da muke karatun nan na alƙalanci ne. Akwai alƙalin da yake ya haife mu gaba ɗaya ma aji. Ya zo kuma zai karatu tare da mu, yakan faru haka. yana iya faruwa, saboda haka ni dai iya inda ka ji na karanta kenan, wallahi alam, kuskuren daga Malam Abubakar Gumi ko daga kaza, amma da ya nuna cewa ajin su daya, ba lallai ajin su daya zama a middle ko a wani abu ba. Ai ta yayi wa yanzu a tafi wani course Kaduna da ni da kai sai mu zama aji daya, kana da hujjar ka ce ajin ku daya da Albani, ba ƙarya kai ba, ba ana nufin a primary ba, aji yana iya zama aji daya ko a ina. Na fata an gane. Yanzu akwai wani minista da ya sauka ba da jima'an nan ba, nakan ce ajin mu daya da shi a ina a TV College ta Jos. Taman kaji sai kaji ta Albani ƙarya yayi wannan fa minista ne, a'a Albani yana dan talakan ya dan tafi can je dan labe suka hadu da wannan. Na fata an gane. Sannan daga ƙarshe ga wani littafi zan so ku karanta shi ko ku yi photo star, ya ce iqra masiraka qabla an tufajjir, karanta matsayinka a duniya da lahira a wurin Allah kafin ka kashe kanka irin wannan hayaniyar. Dr. Khalid Al-Ambar ya rubuta wannan littafi, sannan Saleh Ibn Ghanim ainihin wato As-Sadlan ya yi muqaddima ga ainihin littafin. Wannan littafin yana fadakarwa ne ina matsayin wanda aka kashe shi a cikin wannan rikicin. Yace to in za ka shiga irin wannan hayaniya aka kashe ka, to ga littafin nan ya fada maka ina ne matsayinka, ya sunanka a duniya, ba hasin kenan. Dan haka dai za ku ya dauka ku yi photo star. Jama'ar musulmi, kada mu cika takura ku da yawa kurai da gaske. Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan. Ban gane me suke cewa ba. Mana ai wannan gaskiya ne kan yan shi'a. Kun san MSS duk da ita ma kungiya akwai dan hayaniya cikin ta, amma ta ce tafiyar ta ba zai yi da yan shi'a bane, saboda yan shi'a su duk inda suka zo sai hayaniya ta zo. To lokacin da aka yi discarding din registration din shi'a a cikin musulmin Najeriya, a cikin registration din ɗaliban MSS, shine suka kafa ta su. Kawai shine kungiya ce ta ainihin wato kungiyar yan shi'a, ita ce wannan din, Association of Muslim Students of Nigeria. Kungiya ce ta su, galibi suna publication na jaridu da abubuwa. Zai magana ta kama, akwai maganganu da yawa jama'a. Allah madaukakin sarki ya taimake mu, za mu saurara a nan insha Allahu ta'ala. Sannan ina tuna muku wannan littafin da na taba kawo muku, shi ma ku je ku same shi, At-Tahriru li mas'alati takfir, na ainihin wato Usaimin, wanda na ce yana yan watanni kadan yayi wannan littafin, yayi wannan fatawa akan wannan irin aqidar tasu. Allah ku samu wannan littafin duk da na kawo muku shi kwanaki, amma dai ku same shi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Na'am. 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 A gaske ya kamata ne lallai kam yin baran-baran da su shine zai fiye wa mutuncin ka da rayuwarka, kwarai da gaske. Sannan akwai wayo da suke malaman ahli sunna, sai za su zo su zauna ne wai kai musu bayani, wai hikimar da yasa su rinka yin haka shine a zo a zauna don a tabbatar wana kafiri ne. Wannan duk manhaji ne na duniyar, haka suka yi bin baz. Wato ana shakka wani kafiri ne ko ba kafiri ba, amma malami ne, sai a ce a je a zauna da shi a gaya mai abubuwan nan, in ya tabbata ya yi inkari sai a sa sunan shi yana cikin kafiran da za a eliminating. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Lallai dai musulmi, ku tashi ku fadaka. Jama'ar musulmi, muna yi muku jajan abubuwan da suka same mu na waɗannan bala'o'i da waɗannan asarori, kwarai da gaske. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya nufe mu da yin abubuwan da suka kamace mu. Waɗanda aka kashe a cikin waɗannan harka da ta faɗo, ba su ci ba, ba su gani ba, waɗanda they are innocent citizens of the land, musulmin su, mune musu addu'a Allah ya gafarta musu. Waɗanda aka cuce su, aka ƙona musu dukiya, ba da jin su ba, ba da ganin su ba, Allah ya saka musu, Allah ya mai musu da alkhairi. Muna roƙon Allah waɗanda suka faɗa wannan hayaniya, waɗanda ba a kashe su ba, Allah ya dawo da su kan hanya. Waɗanda kuma suka jawo wannan musiba, Allah kafi musanin su, kafi musanin komai game da su. Allah ka mu'amalance su da abin da suka dace da shi a wurinka. Jama'ar musulmi, ku sani da cewa da'awa to dana tarko ce, dana tarko kuwa ba a daga kara. Dan haka ku gane, sako za mu ci gaba da isar da sakon da Allah ya aiko annabi da shi, wannan shine babban aikin mu. Kuma za mu rinka bin hanyoyin da suka dace, kuma ba mu son wani dan hukuma ko ma'aikacin hukuma ya rinka mana katsalandan akan abubuwan da suka shafe mu na da'awa. Sannan ya kamata kowa ya gane akan cewa yana da tashi gudunmawar wadda zai bayar dangane da gudanuwa da zaman lafiyar kasar da muke. A lokacin da muka yi anan akan demokuraɗiyya, mun tabbatar da cewa Najeriya daula ce ta musulunci, sabanin abin da su waɗannan suke cewa Najeriya kasar kafirci ce. Najeriya daula ce islamiyya, masu mulkin ne suke mulki da abubuwan kafirci da zalunci. Abinda muke fata Allah ya maganin su ko kuma ya sa su su gyara. Amma Najeriya ba ƙasa bace ta kafirci, Najeriya ƙasar musulmai ce. Mun kawo muku dalilai akan haka. Dan haka jama'a, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya, Allah ya kade mana musibu. Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan musiba kar ta sake afkowa musulmi, kuma duk inda ta afka musu Allah ya kyauta. Sannan ɗaliban ilimi da ke zuwa aikin hajji da umara to su rinka taka tsantsan. Masu fita karatu Sudan da masu zuwa karatu ƙasashen Tunisia da masu zuwa karatu a ƙasar Yemen, musamman Jami'atul Iman ta Zandani Abdulmajid, ina ba su shawara su yi taka tsantsan. Da wannan muke cewa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Alhamdulillah.